Batun neman mafita da dabarun magance matsalolin tsaro baki daya a arewacin Najeriya abin da ke ci gaba da jawo muhawara tsakanin masu fada aji, masana tsaro, matasa da sauran al'umma musamman a baya-bayan nan da ƴan bindiga ke kashe-kashen mutane da basu zuba su gani ba. Lamarin da ake ganin yana neman ya gagari gwamnati duk da kokarin da take cewa tana yi don magance su. Manjo Hamza Al-Mustafa tsohon babban jami'in tsaro ne ga marigayi shugaban mulkin sojin Najeriya Janar Sani Abacha daga shekara 1993 zuwa 98, kuma masanin tsaro ne da ya fice a aikin tattara bayanan sirri.
Wato lokaci yayin da dukkan wani mai kishi na Najeriya da Afirka da kowa ya miƙe kafarsa ya rika ba da nashi gudunmawa, abubuwa ba daidai suke tafiya ba. Akwai mutane da suke kashe kuɗaɗensu a kan ƙirƙiro fitinin, kuma alama suna samun galaba daga abubuwa irin makamai da suke da hanyoyinsu zuwa Afirka da ƙwaya kala-kala da kuma irin waɗanda ake kaiwa suna amfani da shi. Ya nuna kenan cewa daga ƙarfin da suke nunawa ya fara cin ƙarfin dokokin ƙasashen Afirka da muke gani, musamman Najeriya.
Ainihin da Najeriya ke ciki dai, duk sassan ƙasar kama daga arewa, yamma, gabas da tsakiya na fama da taɓarɓarewar tsaro ne, kuma shugabanci na gari da zai kula da duk ɓangarorin ƙasar da daidaito a rabon albarkatun ƙasa na daga cikin mafita da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalolin, in ji John Shishi, ɗaya daga cikin masu fafutukan neman zaman lafiya a ƙasar.
Several issues are highlighted the need for governance as a financial for peace for this society.
A daidai lokacin da ake zargin cewa matasa ake amfani da su wajen aikata miyagun laifuka a Najeriya, Comrade Abubakar Melato da ke zaman babban jagora kungiyar matasa masu rajin wanzar da zaman lafiya da yin sulhu a cikin al'umma, ya bayyana cewa
lallai akwai buƙatar mu gyara ainihin zamantakewar mu, wanda a wannan matakan mun ɗauki matakai. Na ganin ƴan siyasa ɗin sun daina amfani da matasa domin yin abin da shafi bangar siyasa da wani al'amari wanda bai kamata ba, musamman ba su ƙwaya. Wannan muka yi yaƙi da wannan, ko muka gaya wa matasan nan cewa idan ƴan siyasan da suka kira su ba su ababen maye, su gaya musu su ba su ƴaƴansu su je da su, ko kuma idan suka tura su su wani ta'addanci su sa ƴaƴansu su shiga gaba domin su su bi su.
Shi ma ɗan majalisar wakilai ne wakiltar mazaɓar Kankiya Ingawa da Kusada a tarayyar Najeriya, Abubakar Yahaya Kusada, ya tofa albarkacin bakinsa kan lamarin na tsaro.
Wata harka tsaro mai sarkaki a kwarar da mu shi kan ya muku ganin cewa duk wani guri da za a taru a yi magana ta yadda za a samu kuɗin lafiya da kuma inganta harkar tsaro, to muna da haƙƙi mu halarci wannan gurin, ko mu ba da kuɗi domin a halin yanzu mu ne a ɓangaren arewacin Najeriya wannan matsala ta ɗauko kuma, don haka akwai haƙƙi a kanmu mu je domin mu ga cewa ta wace hanya za mu ba da gudunmawa mu ga cewa mun ga cewa arewacin Najeriya.
A matsayinta na uwa, Sarauniya Amina Tamitofai Ajayi ta ce matasan Najeriya na buƙatar kulawa ta musamman tare da nuna musu ƙauna, sakamakon yadda wasu daga cikinsu ba su tashi da sanin waɗannan muhimman abubuwa ba a gidajensu. Sannan ta ƙara da cewa idan aka samu zaman lafiya zai samar da haɗin kai tsakanin ƴan ƙasa.
Younger dogs, they need love and attention. And for me, at this stage of my life, I'm ready to do my little quota. When there's peace, there's unity.
Masana tsaro da sauran masu ruwa da tsaki dai na ci gaba da yin kira ga gwamnati da ta fitar da sabbin dabarun kawo ƙarshen matsalolin da ake fuskanta a ƙasar, da kuma tabbatar da damawa da duk ƴan Najeriya da daidaito don cimma nasara a yaƙi da ake yi da miyagun iri da ke ta'addancin kashe-kashen al'umma ba laifin tsaye balle na zaune a ƙasar. Sima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.